Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan ana shan hanci lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muka sake dawowa a daidai wannan lokaci cikin shirinmu na hanci yau Juma'a 3 ga watan Nuwamban 2023. To bayan an sha labaran duniya za a ji cewa shugabannin kungiyar Fulani makiyaya na niyyar Allah sun sha alwashin daukar wani matakin da zai taimaka wajen magance matsalolin tsaro da ake fama da su a kasar. Sannan za a ji cewa hukumar Alhazan Najeriya ta kasa ta ce za ta yi aiki tare da rassan hukumar a jihohi don tabbatar da cikakken sharuɗan sabbin tsare-tsaren tsaftar jirgi a Libya. Kazalika za mu kawo muku wani rahoto akan fargabar 'yan kasuwa a Najeriya game da yadda darajar naira ya kasa farfaɗowa. Yau za mu kawo muku maimaitin shirin yanayi da muhalli wanda ya maida hankali akan yadda hukumar Great Green Wall take aiki tare da matasa domin yaki da matsalolin kwararowar hamada a ƙasashen nahiyar Afirka. Amma dai yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hanci lafiya. Dakarun Isra'ila na ƙasa sun tunkari birnin Gaza a jihar Al-Hamis yayin da ake ci gaba da kokarin amfani da diplomasiya don a dan dakatar da fadan da matsalolin jin kai da ke kara ta'azzara a yankin na Palestine. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Laraba ya buƙaci a dakatar da fadan saboda dalilai na jin kai a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Ya ce dakatarwar na nufin ba da lokaci don fitar da fursunoni a ba da lokaci. Mayakan Hamas sun yi garkuwa da sama da mutane 240 a harin da suka kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba wanda ya kashe mutane 1,400. Isra'ila ta shelanta yaƙi kan ƙungiyar Hamas bayan harin, sannan ta ci gaba da ruwan bama-bamai a Gaza akai-akai da ya sanadin mutuwar dubban Falastinawa. Ma'aikatar lafiya ta Falastinawa da ke ƙarƙashin Hamas ta ce adadin waɗanda suka mutu ya zarce 9,000 zuwa yanzu. Rukunin farko na 'yan ƙasashen waje waɗanda suka makale a zirin Gaza tun farkon fara yakin sun fara shiga ƙasar Masar a ranar Laraba. Da dama daga cikin su 'yan ƙasashen wajen sun shiga a jiya Alhamis. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da taimakon soji na dala biliyan 14.5 ga Isra'ila, amma ba tare da taimakon agaji ga Gaza ba. Salam bangaranci na sabon kakakin majalisar Mike Johnson ya haifar da kalubale kai tsaye ga 'yan Democrat da shugaba Joe Biden. Biden ya ce zai ƙi amincewa da kudirin babu tabbas kan matakai na gaba. Tuni 'yan Democrat suka ce kudirin na GOP babu inda za shi a majalisar dattawa. Salim Johnson na maida abinda akan samu haɗin kai sosai wajen goyon bayan Isra'ila zuwa abinda ke ƙara raban kan 'yan Democrat da Republican. Salon nasa na buƙatar yin amfani da wani kaso daga kuɗin da ake warewa hukumar haraji ta IRS don amfani da shi wajen farauto masu ƙin biyan haraji. A maimakon haka, Biden yana son kusan dala biliyan 600 ga Isra'ila, Gaza, tsaron iyakokin Amurka da sauran buƙatu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Koriya ta Kudu ta ce mai yiwuwa Koriya ta Arewa ta ba wa Rasha makamai masu linzami iri-iri domin tallafa mata a yakin da take yi a Ukraine tare da jigilar alburusai da bama-bamai kamar da yadda aka ba da rahoto. Rundunar sojan Koriya ta Kudu ta faɗa jiya Alhamis cewa ana zargin Koriya ta Arewa da aika makamai masu linzami masu cin gajeren zango da na'urar harba makami mai linzami ta sama zuwa Rasha baya ga bindigogi, motocin harba rokoki da kuma bama-bamai. Gwamnatocin ƙasashen waje sun zargi Koriya ta Arewa da neman ingantattun fasahohin zamani na Rasha don sabanta makamanta na nukiliya a madadin hakan. A halin da ake ciki kuma, a wani al'amari da ke nuna alamar tana da matsalolin tattalin arzikinta, ƙasar na yunƙurin rufe wasu ofisoshin diplomasiyar ta ƙasashen waje.
Kafin Hafiz ya dawo ya karanto mana sauran labaran, za mu buɗe taskar rahotanninmu daga Najeriya. A wani mataki na kama-kama wajen shawo kan matsalar satar mutane, ƙungiyar Fulani makiyaya ta miyar ta Allah za ta samar da wata kungiyar ƴan sa-kai za su taka rawa wajen kawo zaman lafiya a ƙasar kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Hassan Maina kai na ya aika mana daga Abuja.
Kungiyar makiyaya ta Miyatta Allah Kautar Hore ta ce yanzu kimanin shekara guda kenan tana nazarin irin rawar da ya kamata ta taka don taimakawa gwamnatoci wurin shawo kan kalubalen tsaro a ƙasar nan. Abin ma kenan da yasa yanzu suka yanke shawarar kafa kungiyar sa-kai a za su fara da matasan Fulani kimanin 2000 don aiki kafada da jami'an tsaro. Shugaban kungiyar Miyatta Allah Kautar Hore na kasa baki daya Alhaji Bello Bodejo yayi wa abokin aiki na Lamido Abubakar karin bayani.
Ana maida abubuwan akan cewa Fulani ne suke satar mutane domin daukar fansa. Jami'an tsaro suna ta kokari amma abin nan yana kungaba-kun baya. Yasa nace a karkashin kungiyar Miyatta Allah Kautar Hore na kasa za mu kullo da namu ƴan sa kai masu taimakawa na musamman mu ga da cewa mun hada kai da jami'an tsaro. Fulani su suke shan wuya suke shan wahala su ake muskunawa kafin a kai ga wani ne yake da laifi koko in yau aka yi satar mutum domin a je a nemo wannan barawo zaka ga an je ana kama mana Fulani wanda basu san hawa ba basu san sauka ba.
Kamar za ku yi aikin na haɗin gwiwa ne tare da su jami'an tsaro?
Jami'an tsaron ne sojoji da ƴan sanda da sauran jami'an tsaro za mu taimakawa domin ba wai mu kaɗai za mu yi wannan abin mu yi aiki.
To kamar akwai wani tsari da ita gwamnatin tarayya ta yi na ganin cewa misali an samun muku wasu kila makamai.
Gwamnatin tarayya za su iya shigo ciki domin mu taimakawa. Ya kamata da cewa a wannan yunkurin nan namu da gwamnatin tarayya da kuma gwamnatocin jihohi ya kamata su neme mu da mu zauna.
Ta yaya za ku yi ku fito da tsari na kauce ma duka ɓata gari na tantance wanda za su shiga cikin wannan?
Bafulatani duk bafulatani ne kuma mun san kanmu kuna zaune lafiya. Alau sai kuka ga da cewa akwai wani mutum dan ba ta gari guda daya ba ku iya nuna wa jami'an tsaro shi ba. Zaka ga da cewa a dalilin wannan mutum daya wasu Fulani da dama suna rasa rayukansu saboda ai masu abun ne suka tashi Fulatancin ne ta tashi tana farin magance wannan abun kuma insha Allah za a samu.
A gefe guda kuma naji ta bakin wani masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Getso.
Saboda kamar yadda na sha fada kullun kuma shine matsayina har gobe dukkanin wani da yake rike da makami a cikin daji in dai ba Fulatani ne to shugabannin Fulani tun daga matakin ƙasa har na sama sun san shi sun san wane ne kuma sun san inda yake kuma sun san yanda za a kai gare shi. Kamar yanda dukkanin shugabanni da na sha faɗa cewar hakimai da dagatai da masu unguwanni da wannan abin yake faruwa a yankunan su duk sun san masu aikatawa.
Yanzu dai abin jira gani shine irin tasiri ko aka san haka da wannan hoɓɓasa zai yi wurin shawo kan kalubalen tsaro. Hassan Maina kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To a gaida Hassan Maina kaina da wannan rahoto. Sashen Hausa na muryar Amurka ake saurare daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga sauran labaran duniya.
Sauyin yanayi na barazanar mai da ci gaban gwamman shekaru da aka samu game da ingantaccen lafiya da walwala musamman a cikin al'ummomi da suka fi fama da rauni a cewar wani sabon rahoto na hukumar kula da yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A cikin rahotonta na shekara-shekara na kula da yanayi, hukumar kula da yanayi ta duniya ta yi gargaɗin cewa matsalar yanayi tana haifar da matsalar kiwon lafiya a duniya, kuma ta ce yawancin illolin sauyin yanayi na iya shafar hanyar daidaitawa da matakan rigakafi. Hukumar WMO ta ce sauyin yanayi yana sa duniya ta yi zafi cikin sauri fiye da kowane lokaci a tarihi. Babu yiwuwar sake komawa ga kyakkyawan lokacin bayan mai yanayi mai kyau na ƙarnin da ya wuce. Muna kan hanyar samun yanayi mafi zafi a gwamman shekaru masu zuwa ko ta yaya, in ji Petteri Talas, Sakatare Janar na WMO. Daga ƙarshe, wata guguwa mai ƙarfi da ta kafa tarihi a Faransa da kuma sassa da dama na yammacin Turai ta yi sanadin mutuwar aƙalla mutane 7 tare da jikkata wasu. Guguwar da aka yi wa lakabi da Tran ta mamaye nahiyar cikin dare har zuwa jiya Alhamis. Rufin gidajen mutane sun kwaye a tsibirin Channel, inda aka ba da rahoton iskan na kadawa da gudun kilomita 160 cikin sa'a guda, sannan an samu tangarda sosai ga tsarin tafiye-tafiye a kasashe da dama. Guguwar ta fasa tagogi, sannan ta raba gidajen Faransawa miliyan 1,200 da wutar lantarki a ranar Alhamis. Wani direban motar daukan kaya ya mutu a lokacin da wata bishiya ta daki motarsa a arewacin Faransa, kuma ma'aikatan agajin gaggawa sun ji rauni. daruran makarantu sun kasance a rufe a cikin al'ummomin gabar tekun Ingilishi na Cornwall da Devon.
A gaida Muhammad Hafiz Babali da ya karanto mana labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma zamu mai da hankali akan sauran rahotanninmu. Hukumar Alhazan Najeriya ta ce za ta hada kai da rassan hukumar a jihohi wajen jan hankalin maniyyata kan sabbin tsare-tsaren da kasar Saudi Arabia ta bullo da su domin gudanar da aikin hajin baki. Daga abubuwan da sabbin tsare-tsaren ya kunsa akwai batun wa'adin bada visa ga maniyyata. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoto.
Kasar Saudi Arabia ta fito da sabon tsari dake cewa dole ne a ba duk wani maniyyaci visa kwanaki 60 kafin ranar Arafa, wanda ya bambanta da yadda ake yi a shekarun baya. Babban sakataren hukumar Alhazai ta kasa Dr. Abdullahi Rabi Ukuntagora ya ce dole ne hukumar Alhazai ta hada gwiwa da hukumomin Alhazan jihohi wajen wayar da kan maniyyata kan sabbin tsare-tsaren da kasar Saudiya ta fito da su.
Hukumar Saudi Arabia ta fito da jadawali wanda ke wannan jadawalin bai bada dama ba, bai bada sake ba yayin da ake yi ada, ma'ana za a samu visa kusan kwana 5 ma ko kwana 4 ko kwana 10 kafin a rufe. Za su fara wannan visan daga 1 ga watan Maris su kare shi 29 ga watan Afrilu. Mun duba sai mun ga watanni 2 ne kawai kafin Arafa, wanda ke sabani abinda ake yi ada, saboda haka babu lokaci. Saboda haka mun yi ittifaki za mu shiga tare da su mu fita mu iske mu ga wani ne a shugabannin al'umma ne a alimamai ne na jama'a na juma'a wanda sun fi kusa da mutane domin a yi kuwa a sanar da mutane, saboda mun fahimci cewa in kana da bayanin abu idan mutane suna da labarin abu suna da masaniya akan sa zai taimaka musu.
Shi ma sakataren hukumar zaben jihar Nasarawa Idris Ahmed Almakura ya tabbatar cewa akwai aiki a gaban su, amma za su yi kokari wajen hada gwiwa da kwararru da masana wajen neman taimako.
Yanzu dai muna da alazai kuma insha Allah kamar na sani muna musu bita, kuma kamar na sakatare ya faɗa na commission cewa yanzu za mu hada karfe da karfe mu ga cewa mun fita mu magana da su limamu mu ga cewa ya za a yi ma mutane bita, faɗa musu cewa kamar tsarin da aka sani a baya a yanzu ya canza. Din insha Allah muna ganin cewa da dan Allah mu hada karfe da karfe da mu samu mu cima nasara insha Allah.
Haka zalika Abubakar Salihu na hukumar Alhazai na jihar Adamawa ya tsokaci cewa
ba abin mamaki bane cewa yanzu muna October kuma mutane kadan suka biya. Eh aka daga kafa kadan nan da zuwa ƙarshen December zaki ga mutane sun yi tururuwa suna zuwa. Ai ko bara da aka sa kudin aikin haji wajen miliyan 3. Ai mun bar mutane da yawa a ƙasa wayanda sun biya 3 million din ma ba su da kujeru. So ni ban taba
yasa haka don ai bara ma aka 1995 aka ba Najeriya.
1995 din duka an cike har mun bar wasu a ƙasa a Najeriya. Ni a Adamawa ina da wasu wayanda sun bar kudaden su ba su samu kujeru bane domin kujerun sun kare. Kuma bana ma in ka dauki lokaci zaki tara cewa nan da December ending January first week mutane da yawa sun riga sun sai da abincin su sun dawo gida, you know, sun sai da shanun su da suka yi fatinin a cikin daji saboda haka za su iya su biya.
Abin jira a gani shine irin kokarin da hukumar Alhazai da ma na jihohin za su yi wajen ganin an kai Alhazan Najeriya 1995 duk da wannan tsarin bada visa da kasar Saudi Arabia ta fito da shi. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda. To har yanzu dai muna Najeriya. Ganin cewa babu alamar kawo ƙarshen faduwar darajar naira a Najeriya da yawan kananan 'yan kasuwa a ƙasar suna fargabar cewa nan ba da jidewa ba, sanawoyinsu za su iya durkushewa saboda halin da ake ciki. Alhassan Bala ya aiko mana da wannan rahoto daga Abuja.
Farashin kowanne kaya a Najeriya na ta'allaka ne da farashin dala, kasancewar mafi akasarin kayayyakin da ake amfani da su a ƙasar shigo da su ake. Yayin da waɗanda kuma ake samarwa a ƙasar su ma 'yan kasuwa ke ƙara musu kuɗi. Cire tallafin man fetur da karye darajar naira da gwamnatin Bola Ahmed Tinubu ta yi ya sanya aƙalla mutane miliyan 4 faɗawa talauci a Najeriya, inda bankin ya ce 'yan ƙasar miliyan 7.1 na iya faɗawa ƙangin talauci kafin ƙarshen shekarar 2023. dalar Amurka na ci gaba da murƙushe naira tun bayan cire tallafin da kuma karye darajar naira a inda babban bankin kasar CBN ke cewa yana kokarin dakatar da faduwar nairar maimakon dalar ta sauka bayan alƙawura da kuma matakan na CBN sai kuma ta yi tashin gorin zabi a inda ta haura 1000 a watan Oktoba Abubakar Kantoma na cikin masu shigo da kayayyaki daga kasashen waje zuwa Najeriya wanda ya hada da kayan harkokin lafiya.
Eh to wannan abun gaskiya mun gan shi da dadewa. Amma gaskiya ba mu taba tunanin ta haka zai zo ba. Ba mu taba tunanin lalacewa za ta kai haka ba. Yadda dala yanzu ke tashi ta shafi harkokin kasuwanci kuma ba ta hanyar alkhairi ba. Ta rusa kasuwanci. Yanzu karamin misalin da zai maka shine duk wanda ke da jari na miliyan 10 kamun dalar nan ta tashi yanzu jarin shi bai wuce miliyan 7 ba kuma bai ci ba bai sha ba bai mishi sata ba
tashin farashin kayayyaki a Najeriya ya kai kashi 26.7 a watan Satumba a cewar hukumar kididdiga ta kasar MBS Kantoma ya ce yadda dalar Amurka ke tashi na iya fitar da wasu masu shigo da kaya da kasuwanci a inda dole farashin kayayyaki da ake shigowa da su su yi tashin gauran zabi
yanzu in na so abu mu muka ce okay mu muna so mai adalci yadda muka so dala 10,000 muna so mu sayar da shi dala 10,200 ko 10,100 muna zaune muka ga kudin nan in muka sayar ba za su samu muna ba amma ba za mu kara ba samu sayar amma za ta nuna ba za mu koma mu kawo ba in kuma har za mu koma mu kawo mu samu kudi daga wani guri mu kara mu je mu sau to kai ka san in ka zo ka sai abu yau 10,000 kai ka san gobe in ka dawo ka isko shi 12 ba za ka yi mamaki su kaga tsada ta karu ke
gwamnatin Najeriya ta bakin ministan kudin kasar da ita ce za ta samar da dala biliyan 10 cikin yan satuttuka domin rage karancin dala tare da mai da hada-hadar dala a yanar gizo wato digital domin kawo karshen yan kasuwar bayan fage wanda gwamnati ke zargi da ta'azzara tashin farashin dalar
abin da ya kawo haka policy ne na gwamnati domin duk inda gwamnati ta ce ta bar naira ta samu makanta daraja a kasuwar forex to dole sai an samu irin wani amma in gwamnati ta shiga cikin abun duk kasar da ta ce ita naira ko kudin ta za ta samu makanta daraja da daidai da dalar America to usually irin wannan crisis din yana samuwa za ka ga hauhawa da sauransu abubuwa saboda karhin dalar yana wuce ita kanta naira
duk kokarin jin ta bakin jami'an babban bankin Najeriya da ma ma'aikatar kudin kasar ya cutura yayin da suka bayyana wa muryar Amurka cewa sabbin jami'an gwamnatin ba za su yi magana kan wannan batu ba Alhassan Bala Abuja Najeriya
to gaida Alhassan Bala to idan yanzu aka lalubo mu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka ta kanan birnin Washington DC kada amanta kuma a koda yaushe ake so kuma za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo www.voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata sannan za a iya bibiyar mu a kafofin Facebook, X da Instagram yanzu kafin mu ci gaba a shakata da wannan wakar
Yeah.
yanzu kuma sai shirin yanayi da muhalli. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Aisha Mu'ayyad. Kasashen Afirka da dama suna fuskantar matsalar kwararowar hamada, dalilin da yasa aka kafa ma'aikatar Great Green Wall wacce take kula da dasa itatuwa da za su zama shingaye da zimmar magance kwararowar hamada. Wata dabarar da wannan hukuma take yi shine zakulo matasa da suke da ra'ayin kare muhalli a matsayin jakadun wannan hukuma ta Great Green Wall. Dr. Fatima Aliyu Magaji ta kasance ɗaya daga cikin waɗannan matasa kuma ta yi bayani kan yadda ta zama ɗaya daga cikin jakadun wannan hukuma da kuma irin ayyukan da suke aiwatarwa.
Muhalli muna yin abubuwan da suka danganci harkan dace haka da bola, muna wayar da kuma muna kwashewa, sannan muna zuwa makarantun mu muna koya wa yara how to start doing this
yadda za su fara kula da muhallin su.
So daga nan sai aka zaɓe mu mu biyu zuwa wani tafiya da za a yi na matasa daga cikin garuruwan da ke danganci da Great Green Wall in Kenan,
kasashe ba Najeriya kawai ba.
Ba Najeriya kaɗai ba, akwai Senegal, Mauritania, Mali, Ethiopia, Eritrea, da dai haka na zuwa da Djibouti, kasashe dai fita ɗaya matasa biyu da kowane gari da kuma supervisors ɗin su. Wa'innan kasashen guda 11 su ne ake ce na Great Green Wall countries da ke cikin Afirka.
Wato ma'ana kasashen da suke da haɗarin kwararowar hamada.
Yawwa, ga hamada da kuma fari da kuma wato abinda ake ce ma land degradation, na da matsaloli iri ɗaya. Wa'innan kasashen su ne Sahel da Sahara.
Zan so ki ɗan yi mana ƙarin haske a game da waɗannan matsaloli da kika ambato. Na farko kin yi magana akan fari, sannan kin yi magana akan kwararowar hamada da zaizayewar ƙasa a takaice dai.
Wasu ƙasashe suna fama da sauyin yanayi akan wutar daji, wasu ƙasashe kuma ce da suna fama da zafi da heat waves, wasu ƙasashe suna fama da ruwa kamar yanzu a cikin kudin Najeriya, like suna fama da ambaliya haka sosai. Kuma a cikin Najeriya muna fama da ambaliya, amma matsalolin da sun fi yawa akan harkar hamada da fari da zaizayar ƙasa shi muka fama da shi, ba mu kaɗai ke fama da wa'innan matsalolin ba, su kasashen mu 11 ko yanzu Somalia ta shiga sun zama 12, akwai sauran amma ba su shiga ba tukuna. Wa'inda da ke ciki yanzu su ne suka zo suka haɗa kai akan cewa za su tsayar da kwararowar hamada da sauran matsalolin da ne suke danganci sauyin yanayi.
Ita kuma Dr. Rose Maxwell Gidado ta hukumar kere-kere da fasaha a Najeriya, wato NABG, ta yi bayani akan jikin da hukumar take na yunkurin samar da wani nau'in masara mai jure mummunar yanayi kamar fari da kuma kwari da ake kira tela.
A wannan gwaji na ƙarshen da aka yi sun kaga gaskiya abun ya yi kyau. Wannan ƙwayar halittar da aka sama wannan masaran ta yi aiki, domin mun ga ƙwari sun yi ma wannan damages wannan masara na gida noma, in kin ganta ganyen ma gaba ɗaya susa sun cinye, da ba inganta ba sun cinye. Wanda kuma an inganta ita ce wanda kenan muka kawo wannan sabon masara kenan. Wannan gwaji ne kawai ai, amma idan an ba da umarni akan cewa cigaba za a iya a ba manoma su fara noma, za a iya shigar da ita kasuwa, ai wannan kowane jiha zai iya yi tsaya, kowane manomi zai iya tsaya duk inda kake. Manoma su kwantar da hankalin su, masaran ba ta da illa, za ta ba da amfanin gona, su yi amfani da ita idan ta fito.
Shi ma ƙaramin ministan hukumar ta kere-kere da fasaha ta Najeriya, Profesa Abdullahi Mustafa, ya shaida cewa nesa ta zo kusa domin
ita wannan masara insha Allahu daga nan zuwa ƙarshen shekara za a sake ta, jama'a su yi amfani da ita. Dama akan yi gwaje-gwaje kala-kala kafin a fito jama'a da ita su yi amfani. Wannan shine guji na ƙarshe, kuma alhamdulillahi guji yayi kyau, sakamako yayi kyau. Wannan jama'a kawai su jira ci a sake shi, na tabbata wannan zai juya akalar samar da abinci a wannan ƙasa tamu, zai juya akalar samar da ingantattun sinadarai da ake bukata a jikin dan adam. Kuma insha Allahu ita masarar ana amfani ita wajen abincin kaji ne, abincin dabbobi ne, abincin mutane ne, gashi nan kala-kala. To samu yadda za a samu ta bangaren ma'aikata da za su samu aikin yi, ta bangaren kudaden shiga da za su shiga aljihun mutane ba abu ne karami ba. To wannan shine abin alfaharin mu, kuma wannan ya zo daidai da abin da shi shugaban kasa yake kokarin yi a tabbatar an sami abinci a wannan kasa tamu.
Sauraro, a nan ne kuma za mu ja burki a cikin shirin yanayi da muhalli na wannan mako. Amma idan Allah mai kowa mai komai ya mana aron rai zuwa makon gobe, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, Dr. Fatima Aliyu Magaji, to Rose Maxwell Jidado da Professor Abdullahi Mustafa, sai dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Halima Abdul Rauf da kuma Solomon Abu daidaita mana sauti, ni Aisha Mu'azzu take mana fatar alkhairi. To masu sauraro, kafin mu sallama da ku, ga Hafiz ya sake dawowa da labarai amma a taƙaice.
Dakarun Isra'ila na ƙasa sun tunkari birnin Gaza jiya Alhamis, yayin da ake ci gaba da kokarin amfani da diplomasiya don a ɗan dakatar da faɗan da matsalolin jin ƙai da ke ƙara ta'azzara a yankin na Falastinu. Shugaban Amurka Joe Biden a ranar Laraba ya buƙaci a dakatar da faɗan saboda dalilai na jin ƙai a yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da mayakan Hamas. Ya ce dakatarwar na nufin ba da lokaci don fitar da fursunoni a ba da lokaci. Majalisar Wakilan Amurka ta amince da taimakon soji na dala biliyan 14.5 ga Isra'ila, amma ba tare da taimakon agaji ga Gaza ba. Salam bangaranci na sabon kakakin majalisar Mike Johnson ya haifar da kalubale kai tsaye ga 'yan Democrat da shugaba Joe Biden. Biden ya ce zai ƙi amincewa da kudirin, babu tabbas kan matakai na gaba. Tuni 'yan Democrat suka ce kudirin na GOP babu inda za shi a majalisar dattawa. Korea ta Kudu ta ce mai yiwuwa Korea ta Arewa ta ba wa Rasha makamai masu linzami iri-iri domin tallafa mata a yakin da take yi a Ukraine tare da jigilar alburusai da bama-bamai kamar da yadda aka ba da rahoto. Rundunar sojan Korea ta Kudu ta faɗa jiya Alhamis cewa ana zargin Korea ta Arewa da aika makamai masu linzami masu cin gajeren zango da na'urar harba makami mai linzami ta sama zuwa Rasha baya ga bindigogi, motocin harba rokoki da kuma bama-bamai. Gwamnatocin kasashen waje sun zargi Koriya ta Arewa da neman ingantattun fasahohin zamani na Rasha don sabunta makamanta na nukiliya a madadin hakan. Sauyin yanayi na barazanar mayar da ci gaban gwamman shekaru da aka samu game da ingantaccen lafiya da walwala, musamman a cikin al'ummomi da suka fi fama da rauni, a cewar wani sabon rahoto na hukumar kula da yanayi ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A cikin rahotonta na shekara-shekara na kula da yanayi, hukumar kula da yanayi ta duniya ta yi gargaɗin cewa matsalar yanayi tana haifar da matsalar kiwon lafiya a duniya.
To masu sauraro, da haka ne kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri na wannan lokaci. Sai kuma can da la'asariyar ku, idan Allah ya kai mu da wasu abokan aikinmu da shirinmu na rana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Solomon Abu da ya shirya kuma ya bada umarni da kuma wanda ya kula mana da na'ura, ni Aisha Mu'azzu nake muku fatar kowane lafiya.